Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da warhaka, kuma barkanmu da sake saduwa a wannan shiri namu na majalisar malamai. Shirin majalisar malamai shiri ne da ke zuwa mai sauraro kai tsaye daga wannan kafa ta DITB da alheri Radio a kowace ranar Lahadi, kuma daidai wannan lokaci. Kamar kullum a shirin majalisar malamai, na gayyato malamai daga kowane bangare domin su zo su tattauna mana akan maudu'in da muke ciki ko kuma muka ga kamata a tattauna akai ko kuma suka bayar da kawunansu. Kamar yadda kuka saurare mu a wancan mako, mun kasance tare da Malam Nura Zubairu Dambo daga Jami'ar Jihar Kaduna, shugaban majalisar malamai na Jibril Zaria, kuma darakta na Baba Ahmed College for Islamic and Science Education, wanda muka tattauna akan fyaɗe da wato abin da ke janyo shi da hanyoyin da za a warware wannan matsala. To har wala yau wannan mako ma mun kasance tare da malam domin za mu ƙara tattaunawa ne akan wani abin da yake cima al'umma tuwo a ƙwarya a yau. Wannan al'amari kuwa shi ne tsaro da kuma wato hanyoyin samar da tsaro ɗin, amma a mahanga ta musulunci. Kasancewan idan kullum ka saurari rediyo za ka ji ababe da suke faruwa a duniyan gabaki ɗaya, a nahiyar Afirka da kuma ƙasarmu Najeriya, musamman kuma Arewa. Na haka ne ya sa muka gayyato malam a mahanga kuma a majalisar na malamai domin ya mana bayani cikakke akan yadda za mu samu fa'idan tuwa. Kila mai sauraro zai ce kuma me ya haɗa wato majalisar malamai da tsaro. Zai ji yanda aka yi muka yi alaƙa. A karama Allah, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
Barka da shigowa.
Masha Allah, malam.
Ya aiki?
Alhamdulillah.
To Allah ya saka da alkhairi.
Amin.
To kamar yanda na gabatar cewa za mu tattauna akan tsaro ne.
Na'am.
A karama Allah, idan aka ce tsaro din nan, menene shari'a ta ce akan abin da ya shafi tsaro? Ma'ana menene tsaro a mahanga ta musulunci?
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam.
Yan uwa waɗanda suke sauraron mu a daidai wannan lokaci, duk inda suke, muna masu cikakkiyar fatan alkhairi, kuma muna fatan Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya ba mu ikon faɗin daidai, ya kuma ba mu ikon aiki da daidai. Ya Allah ta'ala, ka sanya albarka cikin abin da za mu faɗa, ya zanto ya yi tasiri, ya kawo canji cikin wani hali na kunci da aka tsinci kai.
Amin.
Bilhaƙiƙa, Malam Bashir, al'amarin tsaro a cikin wannan ƙasa al'amari ne da ya damu kowa, musamman mu a arewacin Najeriya. In an kwatanta abubuwan da ke kawo mace-mace, ma'ana waɗanda suka rasu sanadiyan hatsarin mota, waɗanda suka rasu sanadiyan cututtuka, sawa'un cututtuka na da ko kuma cututtuka na yanzu na zamani kamar COVID-19 ɗin nan. To in ka haɗa su gaba ɗaya, babu shakka adadin mutanen da ake rasawa sanadiyan tsamin tsaro da ake fama da shi a nan arewacin Najeriya, to wannan adadin ya fi yawa. Inda a ce ana iya haskaka, ana iya ɗaukan alƙalumma na waɗanda ake kashewa sanadiyar kidnapping, ba su biya kuɗi ba a kashe su, ko kuma 'yan bindiga da za su je su farma gari su kashe mutum 50-60 ɗari tsakanin garuruwan Sokoto, Zamfara, Katsina da ma wani yanki na nan na jihar Kaduna da sauran jihohinmu na nan arewa. Da irin abin da ke faruwa a jihohin Maiduguri, Yobe na rigingimin Boko Haram, to adadin mutanen da ake rasawa ba ƙanƙanin adadi ba ne ba, ana kashe ɗumbin mutane. Barnan da wannan rashin tsaro ɗin ke samarwa cikin al'umma, babu shakka ya fi barnan coronavirus ɗin nan. Kamar yanzu ana batu coronavirus ɗin nan, da yadda ta kai ta daga-daga, har yanzu ba ta kashe mutum 600 a Najeriya, wadda a set ɗaya ana kashe an kashe adadin mutane da suka wuce haka
a lokaci daya
da haka wannan matashiya da kuka samar gaskiya Allah ya saka muku da alkhairi abu ne da jama'a suke bukatar sa kuma fitintunu ne suka zo mana ga sunan kashi kashi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a hadisin da al-Imam Muslim ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata rana ya farka bacci sai yace nayi mafarkin fitintunu suna sauka a garuruwanku bal suna sauka a saman gidajenku irin yadda ruwan sama ke sauka kaga irin ruwan sama ya sauka ko ina ya kan shafa ko to aka yi fitintunun ba inda zai rage to kuma ire-iren waɗannan fitintunu ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake ishara kansu so tambayar ka da kace me ake kira tsaro a mahanga ta shari'a babu shakka kamar yadda ka sani ba wani bangare ko ba wani abu da musulunci bai da ta cewa akai gaskiya babu addinin musulunci addini ne shamil na daga cikin hasa'il na addinin musulunci ashumuliya wato addinin musulunci yayi tocin komi ba abin da bai taba ba sai dai wanda ya sani ya sani wanda kuma bai sani ba to yana nan bai sani ba in ya kuma nemi ya sani zai sani ba wani abu da a ce musulunci bai da taskowa a cikin wannan abu malaman musulunci sun yi rubuce-rubuce da yawa akan abin da ya shafi tsaro da bayanin sam da abin yadda ake a samar da shi in an ce tsaro a shar'ance malamai suka ce an ya ishan nasu fi buldanihim wa awtanihim wa bainan mujtami'atihim aminina mutma'innina ala mukawwanati asalatihim wa thaqafatihim wa manzumatihim alwataniyya wannan shi ake kira tsaro a addinance wato mutane su rayu a garuruwansu da anguwanninsu da layukansu cikin gidajensu suna cikin aminci da natsuwa ba fargaba ba zaman dar ba shakka sannan kuma su zanto duk abin da suke bukata na ci gabansu suna iya yi a lokacin da suka samu daman yin wannan ya zanto an samu wadataccen ilimi ba wani abu da yakan zama mu'awwiq ya zama bariya wajen samun ilimi ko tattara shi sannan kuma tsare-tsare na ƙasa su rika aiwatuwa suna faruwa kamar yadda aka tsara su to wannan tsaro kenan amma bi makumul am da wato fahimta ta gaba daya to sai dai shi ga musulmi koda a ce kana zaune koda musulmi yana zaune a garin da yake bai da shakkan wani da zai yanke shi da wuka ko ya harbe shi da bindiga ko ya cutar da shi bai da wata matsala game da wannan har wa yau ba za a ce musulmi na zaune lafiya ba sai an ƙara da aiwatar da shari'ar musulunci shi yasa a tarifin da malamai ke wa tsaro a shar'ance sukan ce shi musulmi bayan ka ambaci wancan ta'arifi da na ambata to sai ka goya lafazan ma'a tatbiqi jawanibi shar'iyya ko jawanibi shari'ati al-islamiyya min aqidatin wa ibadatin wa tabi'atin wa sulukin wa ghairi dhalik malamai suka ce koda ana zauna lafiya to musulmi ba za a ce suna zaune lafiya ba har sai in ya zan a inda suke zaune ana aiwatar da dokokin shari'ar addinin musulunci ana samar da ingantaccen aqida babu aqida ta ba Allah sannan ana bautawa Allah ana da kyakkyawan dabi'a kowa na da kyakkyawan dabi'a da shiga ba na fitsara ba da makamantan waɗannan to wannan shi ake kira tsaro wanda ba musulmai ba in suka samu wancan yayi ana iya cewa suna cikin tsaro amma su musulmai koda sun samu zaman lafiya na zahiri a yau to kuma suna bukatan ya zanto ana bautawa Allah bisa ingantaccen aqidar da Allah da annabinsa suka ainihin yarda da ita wannan tarifi da na ambata babban malami a Sheikhu Dr. Abdullah ibn Abdul Muhsin al-Turki ya ambaci wannan a cikin littafinsa da ya rubuta kan abin da ya shafi tsaro al-amnul fikri sunan littafin kenan al-amnul fikri a cikin shafi na 66 ya kawo wannan definition ya wannan tarifin na ainihin abin da ya shafi tsaro me yasa su musulmai ba za a ce sun samu tsaro ba sai in ya zama to suna iya aiwatar da dokokin shari'a sannan ake cewa suke cikin tsaro domin babu shakka gafat malam bashir tsaro na daga cikin abin da ke haifar da shi samun bin Allah bin annabin Allah bin dokokin shari'a wannan yana samar da tsaro cikin al'umma Allah na cewa walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaykum barakatun minas sama wato da a ce mutane za su yi imani ingantacciyar imani za su yi imani ingantaccen imani sannan za su ji tsoron Allah matukar jin tsoron Allah to Allah zai bude musu kofofin arziki daga sama zai bude musu kofofin kwanciyar hankali da sama da ƙasa inda ya ce minas sama'i wal ard wato sama da ƙasa ayar da ke cikin suratul a'raf da haka ake buƙatan ya zanto mutane sun cuɗanya bautan Allah da kusantarsa da yaƙan miyagun halaye da ayyuka wannan yana cikin abin da ake hadawa a kira shi tsaro kuma yana cikin abin da zaka fahimta a fadin Allah madaukakin sarki li ila fi quraish ila fi himrikalata shita'i wa sayf sai ce falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amakum min ju'in wa amanakum min khawf kaga sai aka cakuda al'amarin zaman lafiya da bautan Allah to shi yasa in an ce tsaro a mahangan shari'a to ya zanto mutane suna zaune lafiya ba su da barazana ba sa jin tsoro ba wani wanda ake tsammanin zai kawo ma dukiyarsu ko rayukansu hari ko lafiyarsu sannan a musulunce za a goya da cewa ya zanto ana bautan Allah ana aiwatar da biyayya ga Allah da annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine ake kira ainihin tsaro
to akramakallah kamar yanda kai wannan dogon bayani mun san masu sauraro suna bin mu daki daki
haka
a kasancewan yanda muka tsinci kanmu a yanzu menene muhimmancin tsaro
haka
in kasa da kuma layika da kai bayani da unguwanni
to babu shakka wannan tambaya ce ita ma mai matukar muhimmanci bil hakika ba al'umma ba za ta iya zama ma al'umma ba a kira ta al'umma sai akwai cikakken tsaro cikin ta in ba haka ba sunan al'umman fauda wato al'umman ba ta da tsari kenan ba za ka cewa al'umma al'umma dunkulalliya ba sai in ya zanto a cikin al'umman nan akwai tsaro kaga wannan abin da ke nuna muhimmancin tsaro na farko kenan abu na biyu duk al'umman da aka zare zaman lafiya cikin ta tana halin dar halin ni gasu al'umman da take zaune ba ta da yaqini ko ba ta da kwanciyar hankalin me zai iya faruwa an jima ko gobe babu shakka wacce nan al'umma za a cin hanci da zalunci da kaskantar da manyan mutane duk zai yawa cikin su abu na biyu abu na uku duk al'umman da ta rasa tsaro wannan al'umma ba za a ba masu ilimin cikin ta ma daman yin tunani ba tunani ingantacce yana iya zuwa ne in aka samu kwanciyar hankali da tsaro wanda sakamakon tunanin nan ingantacce ne ake iya haifar da dukkan wani abu na ci gaba harkar kere-kere harkar dukkan wani abu na kimiyya duk wani abu na technology to ba za a iya samar da shi ba da kere-kere dole wannan sai akwai zaman lafiya harkar kasuwanci da bunƙasarsa sai akwai zaman lafiya harkar noma da bin sababbin hanyoyi da ake da su na harkar noman sai da zaman lafiya sannan haka harkar kiwo sai da zaman lafiya abu na hudu duk al'umman da bata da cikakken tsaro to sai ka cimma habara wayewan al'umman ma kullun komawa baya ake ci gaba da hawan komi da bunƙasarsa zaka cimma baya ake yi ba gaba ba abu na biyar duk al'umman da babu tsaro cikin ta to babu shakka yadda kasan trailer ce akan kwana kuma akan gara to ka ba birki domin kullun abin ci gaba zai ta yi in har aka kyale mabarnata misali yan Boko Haram yan kidnapping yan bindiga aka bar su suna abinda suka so to kullun suna ƙara recruitin wasu ne suna sawa yan baya mugun tunani wato yanzu yanda za a ga mabarnata sun fito social media suna kirari ko kaga ana zama da wani mabarnaci ana lallashin sa an mai da shi dai gashi ya zama wani abun tsoro ya zama sai shi
kuma ta hanyar barna
wannan yana ba da yana ba dan baya wani irin tunani shi ma zai yana ba
nasubillahi
akwai wata rana na taba fada ɗaya daga cikin lokcoci na na taba jin wani yaro akan layi ne haka ina tafiya sai naga tana tafi da abokin shi haka yana bubbuda kirji yana bubbuda hannuwa yana da so samu ne a ce ni ne shekau ina harba mutane wato shi inda so samu ne a ce ya zama shekau ya rika harba mutane me ya bashi tunanin haka saboda ganin suke yi shekau din nan fa ya ta nasara ya zama wani dodo ya gagari kundila ya faɗa abin da yake so ya rashin kunya ga manyan ƙasa ya zama wani hero kawai ana jin tsoron shi to da haka duk wani wanda yake neman ya zama wani shishi ma ya zama wani kura ya zama wani dodo ana shakkarsa sai ga bari ya kwatanta irin yadda wancan ya kadu amma da a ce da ya taso an yi abin da ya kamata an yi kwaf a masa kwaf ɗaya to da an tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro to wannan dai yana nuna maka mahimmancin tsaro abu na shida a gurguje babu shakka da al'umman da aka zare tsaro a cikinta ya zanto ba ta da tsaro to an haifar ma waccan al'umma da wani gagarumin matsala wato wannan matsala zai iya hana ta komi duk wani abu da ya shafi ci gaba abu na bakwai ba zai yi ma a iya bin dokokin kasa 100% ba constitution da ake da su gaskiya sai da tsaro in ya zanto babu tsaro dole ne zaka zo ka cimma yadda za a raka tsatsallake a raka kakkarya rule da regulations na kasa dokoki da ka'idoji na kasa za ka ga ba su da alfarma haka harkar tsaro gaskiya in mutum na karanta littattafan da malamai suka rubuta dangane da al'amru wal aman zai ga sun ambaci ahamiya sun ambaci mahimmancin tsaro da abubuwan da insecurity ke farasuwa ko ke samar da su cikin al'umma tsaro abu ne mai matukar mahimmanci kwarai da gaske
to masha Allah me sauraro kana sauraron shirin majalisin malamai tare da malam Nura Zubairu Dambo daga jami'ar jihar Kaduna shugaba na majalisar malamai ta idarta jama'a idarta bidiya wa ikamatu sunna reshen Zaria kuma darasa na Baba Ahmed College for Islamic and Science Education akrama kallah gashi ka so magangaruwa ko in ce an so sama sama yanzu a to wasu sabubba ne wanda ke haifar da kwanciyar hankali da samun natsuwa a cikin al'umma
haka to babu shakka musulunci ya faɗa abubuwa da yawa waɗanda in an yi riko da su bil haƙiƙa za a samu kwanciyar hankali akani ga Allah illa kawai ka ce wala Allah aiki da su din ne yake wa shugabanni ko kuma ƴan ƙasa wahala amma da a ce za a dawo a rungumi alqur'ani da hadisi me suka faɗa wallahi sun faɗi mafita duk halin nan da kaga ake ciki yadda ka san kowa ya tsallaka tawa ya tsallaka ko bace ka sai da dawo wanda yana ganin in wuta ya wuta yanzu mutanen ka sanin dan kana tsammanin mutum da wani suka tsallake suka bar kasa
gaskiya ne
akwai wanda duk sun tsallake malam wani na agadas wani ya tsallaka tadi duk saboda yanayin kasan ya zama abin akwai fargaba da razani to inda za a dawo a riki shawarwari da alqur'ani da hadisai ko kuma shiryatarwa da alqur'ani da ingantattun hadisai suka dora al'umma a kai da hakika da an gano bakin zara abu na farko dai babu shakka in ana son tsaro tsaro cikakken tsaro sai an alakanta al'umma da addininsu a alakanta al'umma da ubangijinsu makirkirinsu mahaliccinsu ya zanto kar a nisantar da al'umma da ubangijinsu ya zanto gwamnatoci da sarakuna da shugabanni da malamai su rika zaburar da mutane wajen riko da addini wajen inganta alaka tsakanin su da mahaliccinsu wannan babu shakka hanya ce gagaruma wajen samar da tsaro in ya zanto an yi mubayana an yi mufaraka an yi muba'ada tsakanin al'umma da ubangijinsu tsakanin mutane akwai tazara tsakanin su da karantarwar shari'a to babu shakka tsamin tsaro fa sai abinda sai abin yanda ta yiwu kawai amma a kullu alaka tsakanin mutane da ubangijin su zaga Allah madaukakin sarki a cikin littafin sa na cewa fa ayyul fariqaini ahqqu bil amni in kuntum ta'lamun sai yace alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lakumul amnu wa hum muhtadun a cikin suratul an'am Allah yace wasu waye za su samu tsaro wasu runduna ne ya cancanta a ce sun samu zaman lafiya in kuna da ilimi ko ba da amsa buci
na'am
Allah ta'ala sai ya ce waɗanda suka cancanta su zauna lafiya a ƙasashen su a garuruwan su a community din su sune waɗanda suka yi imani da Allah imani na gaske
na'am
sannan ba su cudanya imanin su da zalunci ba wato shirka
waɗannan
za su samu tsaro kuma babu shakka waɗannan za su samu shari'a
na'am
sannan haka Allah ta'ala ya ce wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannakum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lakum dinakum alladhi irtadalakum wa la yubaddilannakum min ba'di khawfihim amnan ya'budunani la yushrikuna bi shay'a wato Allah ya yi alƙawari ga duk waɗanda suka yi imani na gari suka aikata kyawawan ayyuka Allah madaukakin sarki zai ba su mazauni a bayan ƙasa zai jagorantar da su sannan kuma zai tabbatar da su cikin aminci in dai suna riko ta addini Allah zai tabbatar da su kan addinin sannan kuma zai canza musu halin da suka tsinci kai nadar da fargaba da rashin tsaro zuwa ga su samu tsaro su samu aminci cikin al'umma to wannan waɗannan ayoyi suna nuna tabbas inda mutane za su kyautata alaƙar su da ubangijin su a daina shirka da Allah a daina tsafi a daina harkan cultism a daina dukkan abubuwa na haram abinda Allah madaukakin sarki ya hana irin su fyaɗe dinnan irin luwaɗi irin zinaci irin miyagun aikace da ake aikatawa cikin al'umma matukar mutane za su kiyaye wannan to Allah madaukakin sarki shi kuma zai musu wannan tagomashin tunda ya faɗa a cikin littafin sa yace famanitta ba'a kudaya fala yadullu wala yashqa wa man a'rada an dhikri fa inna lakum ma'ishatan dhanqa wa nahshuruhu yawmal qiyamati قال رب لم حشتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وتم تكر متاني ذات رك شريرة الله سب شريرة الله to Allah madaukakin sarki zai tsame wahala cikin su zai zo musu da tsaro zai zo musu da ainihin kwanciyar hankali ba za su samu matsala a cikin su ba matukar mutane za su kula da wannan sanan hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ma sun nuna haka akwai ingantaccen hadisin Abdullah ibn Umar Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi wanda hadisin na cikin sahihu jami'u sagir hadisi ne ingantacce tun malamai sun inganta hadisin na cikin sunan na al-Imam Ibn Majah al-Imam Abu Nu'aym al-Asfahani a cikin littafin Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya shi ma ya ambaci hadisin ya inganta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana ya fito yace wa sahabbai ya ma'sharal mukajirina khisalun hamsun idabtu litum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikukunna lam tadkhalil fahishatu fi qaumin qattu حتى يؤلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاء التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقص أحد الله وأحد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيرون مما أنزل الله إلا جعل الله بعثكم بينكم ككلوا أن أبوبوا قد هبير ما يكين الله يتي يا كوتارا مهاجري أبوبوا هبير إن أنجرب شيكو دسو إن أروك أمكو الله الله يتريكو كأجرب شيكو دسو إن أبوبوا هبير سكفارو والله سيبير سنفارو na daya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ba yadda zai alfasha ta rika bayyana ana bayyanar da alfasha saban Allah karara cikin al'umma matukar tana faruwa to sai ka cimma annoba da cututtukan da ba a rika yin su ba a da sabbin cututtuka sai sun dinga bayyana cikin al'umma lissafi ba ebola coronavirus wace ce duk diabetes matukar za a rika bayyanar da alfasha zinace zinace luwadi lesbian cha cha ire-iren waɗannan abubuwan matukar ana yin su aka kyala jama'a ga gidajen shaye-shaye gidajen barasa ga jangul-jangul ta yawa gwamnati ta ba ta ce ufan akai ba ba a ganin wannan a matsayin karya doka to matukar ana haka mutane ba za su tuba ba sai an samu annoba sai an samu cututtuka sannan ba yadda za a kyale ɗan kasuwa masu sai da hatsi da sauran kayayyaki na awo ko na gudawa ko keli ko abin da za a sa tape haka a auna a cifili a ciyadi a tauye mudu a tauye buhu matukar haka na faruwa to sai ka cimma bari da dai kalle yadda ya kwanan nan hankali ya tashi an sanar da roƙon ruwa ba sai ka cimma an jarabci mutane da shugabanni azzalimai matukar za a rika tauye mudu da awo da sikeli da kayayyakin aunawa ko tsawo ko adadi ko nauyi in ana yin cuta game da haka to sai ka cimma an jarabci mutane da azzaliman shugabanni sannan kuma za a jarabci mutane da fari da kamfan amfanin gona a samu ruwan ma amfanin ya ƙi sabuwa sannan ba yadda za a yi abu na uku mutane su rika hana zakka su rika hana zakka sai an hana musu alherin Allah wanda ke saukowa daga sama kai in bai cimma dabbobi ba za a yi ruwan sama ba ba yadda za a yi mutane su rika warware alƙawarin da Allah da annabi suka yi da su don tun kana ciki kun yi zance kai da rabbul arshi ka ce za ka bi shi ka ko amince da biyayya ta yi ba kai musu ba akwai alƙawari tsakanin kowannenmu da Allah kowannenmu Allah ta'ala ya yi alƙawari da shi kowannenmu gaba ɗaya ya ce alastu bi rabbikum qalu bala kowanne an yi alkawari da shi tun muna yan dalonmu tun muna alamu zar kowa an yi alkawari da shi to don ana warware alkawarin Allah ba a masa biyayya ba a masa tauhidi to sai an cimma abokan gaba abokan gaba abokan gaba ba ta iya wanda ba ku ba addini ta iya yiwa kuma cikin ku suke amma wasu ware suna kidnapping wasu su ware su zama yan bindiga wasu ware su zama yan boko haram suna yakan ku sannan ba yadda za a yi shugabanni su watsi da littafin Allah ba a shari'ar musulunci kawai sai dai a yi tsarin dan adam a kyala shari'ar musulunci sai dai abu constitution a kyala musulunci ba a shari'a face sai an saukar da faɗe-faɗe da yaƙe-yaƙe da kashe-kashe cikin al'umma matukar ba a shari'a an ƙi da alƙur'ani a gefe sai dai a ɗauko wani tsari a ce ai constitution ai this is constitutional ai harkan constitution ne an ƙyale ƙur'ani to sai ka cimma matsalar al'umma cikinsu take yanzu waɗanda suke yakan al'umma ɗin nan tun daga 'yan boko haram har zuwa 'yan bindiga har zuwa ɓarayin shanu har zuwa 'yan kidnapping kakka ɗauka wasu baƙi ne daga wasu ƙasashe ba a cikinmu suke cikin al'ummanmu duk kashe-kashe da ake kashe-kashe da ake mana a arewa mutanenmu ne 'ya'yanmu ne cikinmu suke danginmu ne Hausa Fulani su suke taka waɗannan abubuwa nan ba wani sai kaɗan to ba wannan duk matsala ne na an kyala alqur'ani shi yasa shawarar da muke badawa wallahi tunda abubuwan nan duk dai an bubbuga akramakallahu malam bashir diyaki ko wallahi duk gwamnonin nan na arewa su su gabatar da shari'a su kaddamar da shari'a irin shari'ar nan da aka kaddamar da ita a Zamfara amma a bata karfi ka ai ceremonial shari'a ai shari'a sosai aiki da alqur'ani aiki da hadisi tunda constitution ta bada dama kundin tsarin mulki ya bada dama gwamnatin jihohi suna da power da za su implementing shari'a a jihohin su
a bada wata shida kawai
yawa a zo ai shari'a
ga Allah da ikon
shi a gani a zo ai shari'a a ga ikon Allah karkashin shari'a din nan kai ka san ba za a kyale irin wani yaro na nan Mubarak Bala mai tuwa ba Allah ya zagi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zagi Allah kuma anan arewa kuma ba a kashe shi ba ka'ida yana nan wallahi ya zagi Allah ya zagi annabin Allah a ka'ida duk wanda ya zo garin musulmi ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai an kashe shi haka qazi ya yi bayani a cikin littafin ash-shifa bi ta'rif huquqil mustafa haka al-imam ibn taymiya ya yi bayani a cikin littafin sa as-sarimul maslul ala shatimir rasul kai daga jin sunan littafin zararran takobi ga yawa jini na wuce kan duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to amma wannan mubarak balan kan abin shafukarsa ya zagi Allah ya zagi annabin Allah ya zagi malaman musulunci ya zagi musuluncin gaba daya kuma yana nan dan Kano ne a arewa ba wani abu da aka yi mishi to ga matukar za a kyale ire-iren waɗannan to insecurity zai yi yawa a cikin al'umma za a sami matsalola kala kala Allah madaukakin sarki ya ce wa idza ja'akum amrun min al-amni aw al-khawfi adaa'u bihi walaw radduhu ila Allahi wa ila ar-rasuli wa ila ulil amri minkum la'alima kulladheena yastanbituna minhum wato a koma wajen malaman musulunci a bayanin musulunci a zo a aiwatar da shari'a a gurguje hanya ta biyu da za a bi dan a samar da tsaro a mahanga ta shari'a a wadata al'umma da aikin yi a wadata al'umma ta abinci ka akala jama'a cikin yunwa babu shakka ana iya kokari musamman gwamnatin tarayya a abin da ya shafi noma irin tsare-tsare da ta fito da su kan harkar noma in za a yi mata adalci kowa ya san akwai tsari mai karfi masu yawa akan abin da ya shafi harkar noma Allah ya saka musu alheri a samar da hanyoyin samun kuɗi kamfanoninmu da suka mutu duk a samar da su saboda a dawo da su ga kamfanoni nan zan kaje wajen da dinnan mataka kamfanin magunguna ga sanan da yawa duk an kashe su wanda duk mutanen mu suke aiki a ciki za ga Allah ya alakanta harkar tsaro da samun abinci da wadata Allah ya ce awalam numakkil lakum haraman aminan yujuba ilayya thamaratu kulli shay'in kaga da akai maganar tsaro sai akai maganar abinci da wadata dan a hada take Allah zai at'amakum min ju'in wa amanakum min khawf amma na suke tsakanin abinci da wadata da kuma harkar tsaro annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisin salamatu bin abdullah bin mihsan al-hatami Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace man asbaha minkum aminan fi sirbihi wato wanda ya wayi gari a cikin ku shi a karan kansa yana da lafiya a wani lafazin aminan fi sarbihi asawa sinun fataha hanyar da zai bi lafiya lau ba matsala daga nan zuwa zamfara daga zamfara zuwa sokoto daga sokoto duk ba matsala daga kano zuwa katsina ba matsala daga zaria zuwa katsina ba matsala ya zama lafiya lau a hanyarsa sannan mu'afan fi jasadihi ya zama yana da lafiyan jiki inda ku kuti yaumihi yana da abin da zai ci in ya wayi gari fa ka annama fi dhallahu dunya bi hazafiriha annabi yace yadda ka san an tara mashi duniya ne da dukkan sasanninta wannan hadisi yana cikin sulsulal sahiha hadisi ne ingantacce shi yasa wani malami an-nasawi yana cewa idza ma kasaka dahru sawba musikatin walam yahlu min qutin yuhalla wa yudabu fala tadbitanna al-mutrafina fa innahu ala hadbi ma yu'tihim ad-dahru yaslibu wato yana nuna matukar dai akwai abinci da zaman lafiya ba dar ba gudun za a kashe ka ko a cutar da kai sannan kuma kana da aikin yi kana da yadda kake ka samu abinci to babu shakka kwanciyar hankali da zaman lafiya ya samu hanya ta uku a gurguje a kosar da mutane birni da ƙauye game da harkar ilimi wallahi da yawa daga cikin yan kidnatin da yawa daga cikin yan bindigan nan duk jahilai ne ba a ba su ilimi ba an kama zaka ji an ce kai boko ce ban ba kai musulunci fe ba jahilai ne
kana sallah
ya ce
to da ya taba yi
to ka gani
ya alolata
wallahi in kana gogulin kan waɗannan yan ta'addan duk jahilai ne to abaza malamai abaza masu ilimi birni da ƙauye nomadic din nan a karfafe ta sosai lungu lungu a shiga akai ilimin addini akai ilimin boko ilimin addinin musulunci ya shigo shekaru ɗaruruwa yana ƙasar nan sannan haka ilimin boko shi ma ya daɗe da shigowa ƙasar nan bai dace ba a ce wai ba mu da kaso za ka zo ka cimma waɗansu jahilai ne kawai ba san addini ba ba san ilimin rayuwa ba wannan yana kai su zuwa ga wannan mugun ta'addancin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salaka Allahu lahu bihi tariqan ila jannati wato duk mutumin da yake neman ilimi fa to za ga Allah ya dora shi kan hanyar aljanna insha Allah to sai a samu raguwan waɗannan yan ta'adda in akwai abin da ya shafi harkar ilimi abu na hudu a gurguje a samar da tarbiyya malam bashir
a tarbiyyantar da mutane ingantacciyar tarbiyya ta addini yara tun suna kanana ba irin wannan tarbiyya da ake ba su na kowa ya goza ya kudi ba tarbiyyar da ake ba yaran mu a yanzu a makarantun boko da sauransu tarbiyya ne na ya za kai kai gida tun kai me kake so ka zama in ka girma direban jirgin sama kake kai me kake so ni ina son in zama babban manaja ne a tarbiyyar kai me kake bukata kai ina kowa ana nuna mashi son duniya da haka in ya taso bai samu duniyar nan ba ka dauke shi aikin custom ko aikin kaza ko immigration za a hada baki da shi a bashi waɗansu daloli a shigo da makamai ƙasa saboda an nuna masa aminci ko kuma daraja ko kima ko ɗaukaka tana cikin tara dukiya wallahi da yawa daga cikin matasan mu a yau tun da karatunsu na primary secondary har tertiary level mafi yawancin su ana recruiting din su ne kan yadda za a yi graduation din su su fito su yi kuɗi da haka sai ya fito kawai no matter how shi duk yadda zai yi ko ma me zai faru
sai ya yi kuɗi
shi kawai zai kuɗi shi yasa cin hanci da rashawa bai tsaya mana alhalin ɗaukaka da kima da daraja ba tana cikin tsabagen tara kuɗi ne kawai ba da yawa daga cikin mutane masu mutunci masu daraja a matakin duniya ba dukiya suke da ita ba hanyoyi daban-daban na samun mutunci da karamci ba lalai sai tara dukiya ba a tarbiyyance al'umman mu a haka abu na biyar a gurguje ya zanto irin kusuri da su kansu hukumomi suke da shi na wajen su kansu zirkabin doka zaka zo ka cimma ciyama a local government shi ma yana kare doka gwamna a jiha shi ma yana kare doka zai zo yayi hukunci tsakanin shi da ma'aikata wannan hukuncin ka cimma shi ma a constitution din bai bi constitution din ba ba a regarding constitution din shi kansa kawai duk in ya saba ma son zuciyar mutum shi tunda shi ne mai mulki kanzila bai bi doka ba ciyama bai bi doka ba gwamna bai bi doka ba president bai bi doka ba ɗan majalisu ba su bi doka ba alƙalai kansu wani lokaci suna kare doka to wannan mummunan rashin tarbiyya indiscipline da muke fama da ita babu shakka za ta cutar da mu mu koma a koyi a wasu abubuwa da ake kira al-kulliyatul khams al-imam shatibi ya ambace su a cikin littafin shi al-muwafaqat yace ba yadda za a samu zaman lafiya a gari ko a ƙasa sai an kula da waɗannan abubuwa na ɗaya a kula da addinin mutane a kula da rayuwarsu abu na biyu abu na uku a kula da hankalinsu abu na hudu a kula da dangantakarsu kar a bar kasuwan zina na tahawa abu na biyar a kula da dukiyar al'umma mu karanta littafin al-muwafaqat cikin mujalladi na biyu shafi na 8 zuwa na ainihin 10 a gurguje malam bashir na daga cikin hanyoyin da za a bi a samu tsaro a karantar da 'yan ƙasa history da yawa fa za ka zo ka ce ma ba ma ba harkar history ne mahimmanci a curriculum din mu a syllabus din da ake koya ma yara ba a ba harkar history mahimmanci yanzu kaga an kawo education wanda yake yadda ka san bangare ne na history a ba history mahimmanci in matasa ba su san yadda aka yi aka samar da ƙasa ba wahalan da su sardauna suka sha suka ba wa balewa mazanjiya yawwa su koyi sadaukarwa su koyi sacrifice su koyi tafkiya su koyi tafkiya su koyi sadaukar da kai wannan ba zai yi ba sai ta hanyar history sai ta hanyar tarihi za ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana ba wannan bangaren mahimmanci ma'aikin Allah yana ba abin da ya shafi tarihi mahimmanci wannan ya gadar masa da san ƙasarsa annabi yana san makka lokacin da al'umma suka matsa masa kafirai dole sai ya batta haka ya fita wajen garin makka yana kuka yana kallanta ya waiga ya kalli makka ya ce wallahu ya alamu innaki la ahabbal biladi ilayya Allah ya san duk duniya wallahu ya alamu innaki la ahabbal biladi ilayya Allah ya san duk duniya ke ce garin da nafi so hadisin na cikin Bukhari da ya je Madina ya so Madina ya yi mata mata addu'o'i to ana buƙatan 'yan ƙasa su rika san ƙasansu wallahi duk 'yan bindigan nan duk waɗannan 'yan Boko Haram duk waɗannan ɓarayin shanu da sauransu duk ba su san ƙasan ne inda an recruiting ɗinsu kan san ƙasa su so Allah su so annabin Allah su so addinin musulunci su so ƙasansu to ba za su kai zuwa ga wannan ba wannan kuma zai faru ba sai ta hanyar history in mutane ba sa san kasarsu cin hanci da rashawa zai yawa abu na bakwai a gurguje cikin hanyoyin da za a samar da tsaro a hanga ta shari'a ya zanto kungiyoyin addini da malamai da sauran al'ummomi sun tashi tsaye wajen koyar da almanhajul wasati almanhajul wasati wal iktidal wato manhaji na tsaka-tsakiya manhaji method methodology of teaching yadda ake karantar da ilimi yadda ake preaching ake wa'azi amma hanya ta tsaka tsakiya irin wannan usulubul unf wa shidda da hamaka da tsanani a nuna ma wannan mutane ba manhajin musulunci bane a koyawa mutane hanyoyin da magabatan mu cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina suka rika bi wajen kisar da wannan sako na Allah ba da tsanantawa bane la ikraha fi din da yawa daga cikin ɗan zafin kan nan da kake ji ɗan boko haram ISIS wane ne da yawan su ba su karanci musulunci hannun malamai ba sai su zo su tsananta su zafafa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa ya zauna a gefen shiga munafiki kuma ya san munafiki ne Abdullahi ibn Ubay ibn Salul menene shi annabi ya fille mu juya ne ka kalla saboda
Allah ma hana fille mai
ya hana yanzu akwai Khatib bin Abi Balta a tawada wanda dalili yasa ya tona asirin annabi sallallahu alaihi wa sallam ba a kai shi aka yi ba so koyin manhaji irin na mazanjiya ya suke yin wa'azi irin wannan tsanantawa na don dole da kaifin takobi ne za a dawo da mutane su musulunci ba shari'a bane abu na takwas a gurguje ya zanto hukumomi su rika tafiya da kowa kaga irin wannan abin da ake a kasan mu na da dan bora in ba komun kwakwalwar kamalan bashir in ka gama karatu ba za a baka aiki ba sai in ka san wani sai an maka follow up mubab andi a batun ma cancanta ya kusa ma ya bace kawai a kasan nan ba a girmama kwakwalwa ba a girmama aiki tukuru kawai dan waye kai sai ka zo ka cin ma wani daƙiƙi an dauki aiki an bashi saboda shi dan wani ne wani kuma gashi da kwakwalwa ka komi ya ki komi yana da kishi ba za a bashi ba aikin soja ana nuna irin wannan ai shiga aikin soja sai kana da hanya shiga custom sai kana da hanya shiga immigration sai kana me hanya a bude hanyar ga kowa mai rabo ya samu domin in ba haka ba in waɗannan da suke kai yau ba su canza tsarin nan an rika adalci ba to haka fa kasan za ta yi tafiya kamar da wani malami ya ce wayan shi'u na shu'ul fityani minna alama kana awaduhu abu yadda na gaba suke inda shanuwar gaba ta bi ta sha ruwa to na baya ma haka abu na tara a gurguje a rika lura da syllabus din da ake karantarwa a makarantu dan a gyara tsarin wannan zai taimaka mana abu na goma a bude hanyoyin tattaunawa a bude kowa a bashi dama ya bada shawara kowa ya zanto kai dinnan kawai akwai wani tsari da yau dinnan zaka iya magana na cikin daren nan ya je office din shugaban kasa kuma shugaban kasa ya ga maganar ya je wajen executive nan mutane da suke yanke hukunci da sauransu ministoci da makamantansu da ya zanto kana da wata hanya da zaka isar musu da sako a gurguje ya zanto wato cikin hanyoyin abu na 11 a rika taimakon sojoji da sauran jami'an tsaro suna raye ko bayan sun rasu akwai dayawa daga cikin waɗanda suka yi wa ƙasar nan hijima yau sun mutu iyalan suna walakance wallahi al'azim akwai matan soja da na sani a nan Zaria an kashe shi ne kuma a Maiduguri amma bara take yi me bara ƴaƴanta sai ta zo ta yi roƙo a bar su a makaranta ana koran su bayan da za ta yi biyan kuɗin makaranta kaga akwai matsala abu na 12 na kusa da na ƙarshe ya zanto a rika tsayar da hukunci ga waɗanda aka kama kaga an kama ƴan kidnapping an kama ɓarnata a rika fitowa fili a tsayar musu da hukunci cikin fili physically abu a harbe su gaban kowa amma a je a rufe su ba a sanya ake yi da su ba to wannan yana nuna ma waɗansu ko da an kama su ma ba wani mataki ake ɗauka ba ƙwarai min al-mu'minin so nawa ne za a kama ɗan kidnapping ka ji an ce wannan ne kama ka na farko ya ce a'a an taɓa kama ka kan wannan ai an taɓa kama shi wai fitar da kai sai ya ce lauya na to rashin kashe su da ba a yi da rashin ɗaukan mataki da rashin bayyanar da matakin gaban mutane wannan yana kawowa yana jawowa za a ga Allah ta'ala da ya zo batun zina ya ce a yi gaban mutane wanzani ya tuwazani fujiludu kulla wahidin minkum ma atajalda wala ta'awtukum fihi ma ra'aytum fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad a'rabahum ta'ifatun min almu'minin wa lakum fil qisasi hayatun ya ulil albab da haka a tsaya ai waɗannan abubuwa babu shakka zai taimaka sannan a tsaya a tsare iyakoki tsaren iyakoki na daga cikin abin da Shehu Usman ibn Fodu ya rubuta littafi mujalladi daya akai tsare iyakoki na shigowa da makamai da sauransu muna fatan Allah madaukakin sarki ya sa albarka cikin waɗannan shawarwari a musulunce sannan kuma ya bada ikon yin aiki da su
barka da sauka
na'am
san da kokari
na'am
mai sauraro ka saurari shirin majalisar malamai kai tsaye tare da malamin Nura Zubairu Dambo kuma malam ya tattauna mai muhimmanci dangane da hanyar da za a samar da tsaro da mahangan wato mahangansa a addinin musulunci ganin cewa malam ya abin nan ya fafato sosai to bari mu dakatar da malam sai mu ba ku daman ko kuma saboda muhimmancin lokacin amma a takaita tambaya kuma do Allah a tsaya a maudu'in da aka yi bayani kuma muna roƙon masu fatan alkhairi ku yi mana fatan alkhairi a duk yanda kuke wannan shirin akwai masu son su tofa albarkacin baki ko su tambaya mai muhimmanci wajen da malam bai taba ba mu ji me zai ce 0903532255 layin da maza za ku shigo ku yi tambaya kenan sannan layin mata 0803031772 don Allah ku tsaya a layukan ku kuma ku yi nesa da akwatunan rediyon ku kuma ku yi tambaya kan abin da malam ya gabatar da mai kira na farko assalamu alaikum wa alaikum assalam wani a layi na sha Allah wani a layi tambayan ka Tajuddin Kwangila to kamar mun ki zai karya mana dokan shirin saboda kin yi kusa da rediyon kin yana dawo mana nan me ya tambayan ki maman Khairat tambayan ki maman Khairat me ya tambayan ki
tambaya na anan malam shi ne malam dan Allah ya kara dawo hankali akan ya gabanin kasa da su duba halin da ake ciki yanzu haka ba yanzu da aka ce an kama mara mawa'in nan mutane malam da aka ce an musu an
to malam ya ji insha Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa ni alayhi wa ni alayhi me tambayan ka Balarabe saboda lokacin ne ba mu da shi sai kamar wala zai a samar bukara mutum daya assalamu alaikum layi mata ki rike layi assalamu alaikum kina ganin in ba ki shirya ba bari mu koma wajen malam sai ansa tambaya bari mu dauko to
assalamu alaikum
wa alaikum assalam ki rike mana layi tintini to kaga bari mu koma wajen abin da Mama Tajidin da Kwangila ke cewa wato wanda aka daura alhakin kula da kan iyakoki bayan jami'an SS masu bincike na sirri da sauran irin su DSS da su wane ne dai akwai custom wanda suke duba kayan shigo da ake shigowa da shi akwai immigration kuma suna duba su wane ne ma mutanen da suke shigowa yan kasa ne ko ba yan kasa ba sai aka samu tasgaro cewa makamai sun yawaita a cikin al'umma an ce za a samu dan kidnapping da wata zungure riyan bindiga wanda mutane bakwai za su rike a harba to ta ina wayannan bindigogin suke shigowa idan aka kama irin wayannan misali an sami ɗaya daga cikin wayancan wanda muka ambata baya da irin wannan shari'a ta ba da wani doka ne ko wani hukunci da za a yi musu koko
wato Rabi'atul Alami al-Islami mun ka karanta littafin fiqhun nawazil cikin mujallali na biyu amma ta tambaya dangane da ma'aikacin gwamnati wadda ke kaman mu anan NDLA masu harkar kula da
harkar
da kwaya to sai a samu an hada baki da shi wajen shigowa da kwaya wajen tarwijin hashish suka ce hukuncin wannan a kashe shi saboda ya hada abubuwa guda uku abu na farko dai ya ci amana dan alkawari aka yi da shi amana ce tsakanin shi da al'umman kasa cewa zai tsare abu kaza ka a shigo da shi to kuma ya karya wannan ya ci amana sannan na biyu kuma an yayi mu'awana yayi taimakekeniya wajen barna kuma hukuncin duk wanda ya taimakekeniya wajen barna din nan ya dauki hukuncin masu asayu bil ifsad kuma Allah ya faɗa hukuncin su inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqtalu wa yusallab kaga Allah ya faɗi hukuncin su a kashe su kai tsaye sannan na uku yana karban dukiyar ƙasa ya karbi dukiyar ƙasa mata ya karbi yana karban dukiyar ƙasa a matsayin albashi sannan a gefe guda kuma ya karbo ta dukiya ta haram ta cin hanci to wadannan abubuwa da ya hada su yasa sai suka ce to duk mutumin da aka kama shi da irin wannan yana jami'in tsaro kai tsaye hukuncin sa shine a kashe shi dan a tsarkake ƙasa da ire-iren waɗannan to kiyasi kan haka duk mutumin da yake aikin custom ya ji tsoron Allah aiki ne mai muhimmanci aiki ne wanda in mutum yayi yadda ya kamata aiki ne na tsaron iyaka wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kai irin wannan tsaron na dare ɗaya kawai da yini ya fi duk duniya da abin da ke cikin sa nau'i ne na ribadi aikin custom dan tsaron iyaka ne duk wanda ya tsaya iya tsaron iyaka fi sabilillahi to yayi kawai na dare ɗaya da yini ba wai na wata ɗaya ba bayan na shekara ɗaya ba to abinda za a bashi na lada ya fi a bashi duk duniyar nan da abinda ke cikinta in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma in mutum kuma ya akarta aka hada baki da shi da mabarnata aka shigo da makamai aka hada baki da mabarnata aka shigo da bindigogi to babu shakka ya kai kanshi zuwa ga halaka kuma in har akwai shari'ar musulunci in aka damƙe shi to irin wannan kashe shi ake yi
Lare da mai giriti mai bulo da yashi ya ce to akwai kamar yadda ka kawo wancan mai zagin manzala a shafukan shi da zagin Allah da musulunci da musulmi to yana misali ya samu wani a kusa da shi haka kawai sai ya azartar mai kawai ma'ana yanke mai hukunci da ya san kila a ƙasan ba shari'a ne za a ce kaza 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 ba kawai shi dai yayi nashi jihadin kawai ya yi mata hukunci to wannan
to ba a haka
me hukunci
Balarabe dalili aka yi haka za a samu rashin tsari wani malami na cewa la yuslihu an-nasa fawda la surata lahum wala suratu idza jukhalu fasadu wato ba yadda za a kyale hukunci kawai a hannun mutane sai an samar da jagoranci in aka ce kawai kowa ya dauki toka a hannu to wani kawai in yana jan haushinka sai ya fito da wuka sai kawai ya caka maka a cikin lafiya ce manzo Allah ya zaga to a'a dole in ka ji wani mutum ya zagi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kamar yadda lauyoyin suka yi a Kano lokacin da suka fahimci wannan mutum Mubarak Bala muke ce mishi asalin sunansa Mubarak amma ya halatta bai dace ana ce mai Mubarak ba Mubarak Bala so wannan Mubarak Bala din lokacin da ya zagi Annabi sallallahu alaihi wa sallam ko ya yawaita zagi wasu lauyoyi sun fadaka kan haka kuma suka yi karansa to abin da ya dace a yi kenan su kuma hukumomi haƙƙin su ne ko haƙƙin al'umma ne su tsayar maka da hukunci da haka kai ba za ka ce za a kashe shi
ba
amma dai hukuma ce za ta yi kuma ko ya tuba sai an kashe shi duk wanda ya zagi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ya tuba sai an kashe shi hukuncin kenan
da wannan akan layi assalamu alaikum Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam ali alai. Tambayan ka dallatu lokaci. Ka kira bin lokacin ka.
Malamai yanzu a jihar Kaduna.
to to gaishe zo da wata tambaya murdaddiya a karamar kalla
to wannan ka san duka mu dalibai ne kuma akwai malamai nan da yawa yawa to balla mu kore mu ce ba a yi abin nan ba kawai dai ba mu sani ba to
yawa wannan shine
yawa kware
akwai dama wallahi alam ke
Allahu alam
to akara kalla lokaci yayi
to masha Allah to muna fatan abinda muka faɗa suka zanto daidai Allah ta'ala ya sa albarka ciki kuma ya ba mu ikon aiki
amin amin
abinda kuma kuskure Allah ta'ala ya yafe mana kuma muna addu'a Allah madaukakin sarki ya zaunar da mu lafiya a ƙasar mu da jahar mu da duk garuruwan mu da gidajen mu muna fatan ubangiji madaukakin sarki ya kawo mana ƙarshen wannan yanayi da aka tsinci kai assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa barakatuh amadalin wanda suka saurare miliyoyi da kuma wanda suka kasance tare da mu kai ta kokarin shigowa ba samu dama ba da wanda suka kira waya aka ansa musu tambayoyin su godiya ga Allah subhanahu wataala sannan godiya gare ku dukkanku a madadin jagoran shirin Abdullahi Ibrahim wanda ya hada mu da ku Suleiman Tudunjikun sai kuma malam da muka kasance ta da shi anan ni Bashir Abubakar magana ne cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah sanu malam Suleiman